5 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 434 wadda ta yi daidai da 14 ga watan 7 na shekara ta 2013 ta miladiya. Zamu tashi aya ta 57 a cikin karatun mu na suratul na tafsirin Al-Qur'ani a wannan wata na Ramadan mai albarka a cikin suratul A'raf. Kamar yadda muka yi alƙawari kuma kamar yadda tsarin mu ya gabata, zamu amsa tambayoyi kafin mu fara karatun insha Allah. Wannan yana tambayar cewa malam dan Allah za a iya cewa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayin addu'a wato danganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin addu'a, wannan matsala matsalar yin tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa matsala ce wanda yake malamai sun yi maganganu akai, har an rubuta safai akai. Daga ciki akwai littafin At-Tawassul wal Wasila na Sheikh Nasiruddin Al-Albani, akwai kuma Al-Wasila na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Wannan matsala ce wadda take malamai kamar yadda nace sun yi bayaninta. Annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka a zamaninsa ana tawassuli da shi, kuma shi kansa yayi istishhadi da maganar da Abu Talib yake yi a waƙe, yana yin tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka zo neman roƙon ruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yayi roƙon ruwa, sahabbai ba su shiga gida ba face sun jike ga baki ɗayansu, nan take Allah ya saukar da ruwa. Kuma lokacin da ruwan yayi yawa yana barna, suka dawo suka kawo kuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yana cewa Allahumma hawalaina la alaina, idan yayi haka da hannunsa sai kaga girgije ya dare, nan da ruwan ya dauke. To wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka lokacin da aka yi ya ga yace da Abu Talib yana da rai da abin zai faranta masa rai, yace wa zai tunatar da mu maganar Abu Talib. Sai aka gaya masa waƙar da yake yi da yake cewa abyadu yustas al-ghamamu bi wajhihi simalul yatama ismatun lil aramili, mai farin fuska wanda ake neman shayarwar girgije da wato da alfarmarsa, mai bada kariya ga marayu, kuma wato mai bada ɗauki da tsaro ga waɗanda suke zawarawa. Duk wannan sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ash-shahid anan yace yustas al-ghamamu bi wajhihi, ana neman shayarwar wato girgije da Annabi sallallahu alaihi wasallam da alfarmarsa. Wannan tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacce ne a zamanin rayuwarsa, sahabbai suna zuwa suna yin istirqa'i da shi. Amma bayan rasuwarsa, Sayyidina Umar da ya zo wajen roƙon ruwa ya ce, ya Allah, mun kasance muna tawassuli da annabinka ka shayar da mu ruwa, sai ka shayar da mu. Yanzu muna tawassuli da baffan annabinka, Allah ka shayar da mu. Sai ya ce ma Abbas, wanda shine baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam, tashi ya Abbas kai addu'a. Sai Abbas ya tawassuli. To wannan shine malamai suka ce wannan ya nuna cewar tawassuli da ake da Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa. Amma bayansa sai dai a yi tawassuli da abubuwan da ya nuna a yi da su. Kaga kamar wannan aka yi tawassuli da Abbas saboda kusancinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Aka ce sai Sayyidina Umar ya ce, muna tawassuli gare ka da baffan manzonka sallallahu alaihi wasallam. Sai tashi ya tawassuli, ya ce ma Abbas ya tashi ya addu'a. To wannan shine tawassuli wanda yake mashru'i. Amma a ce domin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan an dauke shi a babin iqsam, wato yin magiya ma Allah. Shi ko Allah ba a magiya gare shi, ba a rantsuwa akan Allah zai yi abu sai da sunan Allah ko da sifarsa. Amma an ruwaito daga Imam Ahmad ya ce, idan za a yi da wani ba Allah ba, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Wannan riwaya ce a matabar Imam Ahmad, amma jamahirin malamai sun tafi akan cewar idan za a yi iqsam ba a yi da wani in ba da Allah ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, wanda duk zai yi rantsuwa ya yi rantsuwa da Allah ko ya shiru, saboda haka shi cewa danwa ne wannan babin sa babin rantsuwa ne, babin magiya babin rantsuwa ne, ba a yi da wani sai da Allah, da sunansa ko da sifar Allah. Saboda haka ba a cewa dan annabi salawatullahi wa salamuhu alai kai kaza, kamar yadda ba za ka ce na rantsi da annabi ba, saboda duk babin su babi ɗaya ne. Saboda haka abinda sunna ta koyar, idan za ka yi addu'a ka yi tawassuli da soyayyar da abinda yake aiki ne da ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ce dan san da nake ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ko dan san mu'mine ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ko dan san Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka ce san Allah, wannan sifar Allah ne. In ka ce dan san Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan sifar Allah ne. Dan girmamawar da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan sifar Allah ne. In ka ce dan soyayya ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan tawassuli ne da aikin imani, wanda ana yin tawassuli da ayyuka na imani, dan imani na da annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ana yi. Amma dan kayi da zatin sa salawatullahi wa salamuhu alaihi, wannan bai zo ba daga koyarwar magabata, kuma gashi ijma'in sahabbai ya nuna, kamar yadda sayyidina Umar yayi, ya nuna kan cewar ba a tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rayuwarsa, kamar yadda wannan hadisi na istisqa'i ya nuna. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace ina son a min bayani dangane da fadin Allah tabarakallahu rabbul alamin, ita da sauran inda Allah ya yabi kansa, da kuma fadin Allah jalla wa ala wala tazidu zalimina illa tabara. To ni ban gane tambayar ta ba, me alaka tabarakallahu rabbul alamin da kuma wala tazidu zalimina illa tabara? Babu tanakubi a cikin wannan, kan cewar alkhairin Allah ya yawaita, da kuma addu'ar da annabi Nuhu yayi kan cewa kada ya ƙara ma mu'minai face halaka, kada ya ƙara ma azzalimai face halaka. Wannan babu tanakubi, domin yana daga cikin rahamar Allah kan ya halakar da kafir da azzalimai, saboda azzalimai idan aka kyale su a bayan kasa ba abinda za su yi illa barna, barna kuma ta saba da rahamar Allah, barna ba za ta tsaya a kansu ba, za ta kai ga halitta, za ta kai ga hatta ma waɗanda ba su da rai, domin hatta ƙasa tana cutuwa da zaluncin azzalumai a bayanta. Saboda haka wannan yana daga cikin abin a yaba Allah a kansa ne, kamar yadda Allah ta'ala ya ce faqti'a dabirul ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya yanke bayan azzalumai, kuma dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai. Abin a yaba Allah ne Allah ya kawo ƙarshen zaluncin azzalumai, abin yabo ne ga Allah, Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen zaluncin azzalumai, domin shi zalunci abu ne wanda yake yana cikin asalin ɗabi'a, kowa baya son sa, ba wanda yake son zalunci, hankali baya son sa, shari'a ba ta son sa. Na'am. Tabara, a'a to ai daban ne wannan. At-tabar daga wabar ne na halaka, wannan kuwa tabaraka daga baraka ne, daga baraka ne, baraka yubariku idan kathura alkhair. Ai akwai bambanci, can akwai kaulatan, nan ku babu kaulatan a cikin maddar kalmar. To in haka ne kenan, in haka ne nufin sa, wannan nau'i ne na ijtihadi. In kuma yana nufin wannan tanakub din ne kamar yadda muka ambata daga farko, shine dai bayani. Ambaton Allah ya gudana a harshen Hausawa, idan wani abu na masifa ya faru sai su ce subhanallahi, la ilaha illallah, inna lillahi, a'udhu billahi, ya salam da sauransu. Shin menene matsayin hakan? Ya dace da sunna? Ambaton Allah ya dace da sunna a koyaushe mutum ya ga wani abu, ko mai bashi mamaki, ko mai kayatar da shi, ko mai tayar masa da hankali, in ya ambaci sunan Allah ya dace. Ambaton sunan Allah a cikin dukkan wani abu ya dace, saboda sunan Allah mai tarin albarka ne. Sai dai akwai wurare da aka keɓance irin ambaton Allah da za a yi, kamar idan musiba ta faru mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ita ce kalmar da ake ce ma al-istirja, wato istirja'i, neman komawa ga Allah. Shine mutum idan musiba ta same shi ya ce da mu da mu na Allah ne, kuma gare shi ake mayar da mu, shine ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. to idan musiba ta samu haka ake, idan kuma abu wanda yake kyakkyawa ya same ka, wanda kake ta kauna Allah madaukakin sarki ya baka ya cimma muradinka, kace alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat, dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda da ni'imarta kyawawan abubuwa suke tabbata. Idan kuma ka nema abun bai tabbata ba, bai zo yanda kake bukata kake fata ba, shi ma dai ka gode ma Allah, kace alhamdulillah ala kulli hal, dukkan yabo ya tabbata ga Allah a kowane hali, sawa'un na samu ko ban samu ba, nayi yabo ga Allah. To babu laifi yin sannan ana yin tasbihi lokacin ban mamaki, ana yin tasbihi na ban mamaki kamar yanda ayoyin alqur'ani sun nuna a wurare daban-daban, kamar yanda Allah ta'ala yake cewa subhanaka hadha buhtanun azim, wato sahabbai yayin da suka ji an yi ma Aisha wato kazafi, kamata ya ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka, wato suna mamakin irin wannan abu a ce ya faru ga wannan tsarkakakken mata, matar wannan babba daga cikin banyan bayin Allah, a ce an jefe ta da wannan kazafi, saboda haka su ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah, suna tsarkake Allah, suna nisanta afkuwar wannan abin gare ta. Saboda haka tasbihi ma ana yin sa lokacin wato ganin abu wanda yake na ban mamaki. Sannan bayan yayi addu'a, Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar sa gare mu gabaki daya, yace akan ayar lillahul khalqu wal amr, ina da shubha, dan Allah ayi min bayani shine ya zan hada ayar da hada kwayar halittar namiji da mace a samu da, ya zan hada da kuma genetically engineered fruit. Sannan tambaya ta biyu, ni dalibi ne, ina ganin lectures na wasu malamai, shine nake neman haske a kansu, shin malaman sunna ne zan iya sauraron karantarwarsu? Sune Abdulrahim Green da Tabilal Phillips, Zakir Naik, Yasir Fazaga, Abdulhamid Quick. Mun gode Allah ya kara budi na ilimi, basira da fahimta. To wannan cewar lahul khalqu wal amr da kuma cewar wato ana hada dugon rai, wato dugon mani na namiji da dugon wato abin da yake sinadarin da ke jikin mace, sannan da haka ake samun da, babu tanakubi a cikin wannan, babu tufka da warwara. Allah ya ce halitta ta tafi, shi yake halitta. Wannan bai kore cewar Allah yana halittar bisa tsari ba, bisa asbab, amma ba sa tabbata sai da ikon Allah. Ba sa tabbata sai da ikon Allah, domin Allah madaukakin sarki bai ba mu wani abu iko da kansa ba, da kashin kansa, wanda cewa shi ne zai. Domin zaka iya, yanzu ina jin mutanen da suke yin test tube baby, waɗanda suke zuwa a ɗauki ruwan mijinsu, sannan a ɗauki ƙwai daga jikin ita matar, sannan a zo a haɗa, sun san irin abin da yake faruwa. Yawanci a yi a gwada a ga kan cewar haduwar za ta yi, cikin zai hadu ko ba zai hadu ba, a yi a gwada bai yi ba, a sake yi a gwada bai yi ba. Wani lokaci kuma daga an yi sau ɗaya ɗin sai a yi. To waye sa a lokacin da aka yi sau goma bai yi ba, sai a da aka yi sau ɗayan sannan ya yi, waye ba da ikon wannan ikon? Kaga Allah ne, saboda haka komai sai da izinin Allah. Kamar yadda za mu gani a cikin wannan ayar, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbihi. Wato gari wanda yake kyakkyawa, shukokinsa sai su fito bi izni rabbihi, da izinin ubangijinsa. Kaga shuka za ta fito da izinin Allah, amma kaga Allah yace wallahu anbatakum, an Allah ta'ala yace fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in, muka fitar da dukkan shuka na komai. In Allah ya dangana abin gare shi, baya bukatar ce da izininsa, tunda dama shi ne din ne yayi. Amma in Allah ya jingina aikin ya zuwa ga asbab, sai ya kayyade cewa da izinin Allah yake tabbata. Saboda haka wannan dukkan abin da yake faruwa, hatta na su canjawar jeans da ake yi domin a hada a samu wani nau'i na wato ƴaƴan itatuwa masu ɗanɗano daban, duk wannan yana faruwa ne da izinin Allah. Saboda haka asbab suna tabbata, amma da izinin Allah, ba da kashin kansu ba. Na'am. To mun wuce iyaka ba mu an fadakar da mu, saboda haka zamu tashi karatu mu aya ta 57 insha Allah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
نعم. Allah ya ce wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha, Allah shine wannan wanda yake aiko da iska, bushran bayna yaday rahmatihi, mai yin al-bushr gabanin saukar rahamarsa, hatta idha aqallat sahaban thiqala, hatta yayin da iskar ta dauki girgije mai nauyi, suqnahu li baladin mayyitin, sai muka kora wannan girgije ya zuwa ga gari wanda yake kekasashe, fa anzalna bihi al-ma, sai muka saukar da ruwa da wato wannan jiddan wanda yake daga cikin wannan girgijen. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, sai muka fitar da dukkan wato da ya'yan itatuwa masu dadi da wannan ruwan. Kadhalika nukhrijul mauta, tamkar haka ne kamar yanda muka yi wannan haka muke fitar da matattu, la'allakum tadhakkarun, domin ku wa'astu. Wannan yana daga cikin asar gurabu na rahamar Allah, domin kamar yanda Allah ya ce inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin, lalle ita rahamar Allah makusanciya ce ga masu ihsani, to ga rahamar Allah wadda take a kusance take, domin yanda Allah yake saukar da ruwa ya rayar da gari bayan da ya kekashe, bayan mutane sun rasa abin da za su ci, wanda ruwa shine sanadin arziki, ruwa shine abin da yake kawo abinci, wanda daga ci ne mutane za su ci, dabbobin su su ci, iya su sha, dabbobin su ma su sha, sannan arziki ya tabbata a bayan kasa. Wannan alama ce, wato wannan misali ne daga cikin misalan rahamar Allah jalla wa ala. To shi yasa sai Allah ya atafin irin abu, wato sifofinsa, sifofin ayyukansa, kamar yanda yake shine ya halicci rana da wata da taurari, ya hore su da al'amarinsa, haka kuma shine wanda yake saukar da, yake koro, yake aiko da iska. Iskar an kawo ta a sifar al-atigar jam'i, aka ce ar-riyah, to amma a Hausa tunda jinsi ce muna cewa iska, ishara ne ga inda iska take hada hadari, ita take tayar da hadari, domin iska tana bugo, wato Allah ya sanya ta da jam'i domin tana zuwa ta fuska daban-daban, ta kudu ta zo, ta arewa ta zo, ita ce wanda take tayar da girgije. Allah a cikin kira'ar nan ta zo bushran bayna yaday rahmati, an sifanta iskar da cewa ita ce mai yin al-bushr gabanin saukar rahamarsa, domin yayin da aka ga iska tana kadawa, aka ga iska ta soma kadawa, to sai mutane su soma farin ciki, la'alla wannan iskar za ta tike ya zuwa ga samun hadiri, daga hadirin za a samu ruwa, za a samu shayarwar ruwa. To wannan bisharar tana daga cikin abinda Allah yake sifantawa, wanda ya sanya ta a cikin dabi'ar mutane, suna samun wannan daga zarar sun ga bugawar iska, ruwa zai zo, iska tana al-bushr na saukar ruwa, sai ga mutane sun shiga, sun cike, sun zamanto cike da farin ciki cewa dauki zai zo, cewa al-ghayb, wato saukar wato saukar agaji na Allah na ruwan sama zai sauko. Waɗansu sun karanta wannan ba bushr, ba su karanta ta da bushran ba, akwai kira'a daban-daban masu yawa har wajen guda 7, wanda suke mafi mashhurin riwayoyi daga cikin kira'o'i sab'iyya guda 3 ne, nushuran bayna yaday rahmatihi, da nushran bayna yaday rahmatihi, da bushran bayna yaday rahmatihi. Nushuran wato Allah yana aiko da iska mai wawwatsawa, domin tana wawwatsa, tana wato tana watsa giragizai, ta warwatsa su, ta bugo ta nan, ta bugo ta can, su zamanto a watse, sannan kuma sai ta haɗe su. Yanda Allah yake sifanta yake yin ruwa, kaga wannan asbab ne, Allah yana da ikon ya sauko da ruwa kawai da kunfa ya kun, amma sai Allah ya tsara tsarin cewar da iska zai da Allah madaukakin sarki iska yake aikowa wannan iskar ya cifanta ta a wani waje da cewa lawaqih me yin baye saboda abinda iskar take idan ta bugo sai ta kwashi a wato a hayaki jirri na ruwa wanda yake a bayan kasa ta hada shi tare da kura tare da kasa wannan shine talqih din wannan hada wato al tururin ruwa din da take yi tare da kura wanda sannan wanda shine talqih din da Allah ya cifanta iskar da shi kuma shine annushur din yadda take kawo shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa fatusiru sahaban sai ta warwa sai ta watsa wato giragizai sune wannan ruwan wanda ya hade tare da kura ta wawwatsa shi in suka warwatsu sai kuma ga sun soma haduwa wannan uslu wannan tsarin da Allah madaukakin sarki ya sanya yana daga cikin shine ya sifanta shi da cewa bushran shine yake kawo mabuta ne bishara sai su soma albushin da cewa ruwa zai sauka a wata kira'ar kuma aka ce mata nushran ita iskar mai tayar wato mai aka sifanta ta da cewa nushran masdari ne na wato anshara insharan na nashara nashran wa nushran idan aka tayar da rai aka tayar da abu bayan mutuwarsa domin ita iskar abinda take yi yayin da ta tayar da girgije yayin sama aka kwararo da ruwa daga sama karshen abinda zai faru shine wannan ruwan sai ya rayar da gari wanda yake kekasashe matacce ya zamanto ya rayu ya zamanto kore shar to kaga iska ce amma karshenta ta zamanto mai rayarwa mai kawo rayuwa bayan kekashewa saboda haka wannan daga cikin gwaninta ta alqur'ani kalma ce guda daya aka yi mata qira'a daban-daban wanda kowace qira'ar ta kara wata ma'ana wanda wata qira'ar bata kawo ba kaga in ka karanta ta da nushuran ta kawo fassarar sifar yadda iska take bugowa ne yadda iska take tasowa ta fuska daban-daban in kuma ka karanta ta da cewa bushran ta kawo da sifar yadda iskar take sanya farin ciki a cikin zukata wanda bugawarta shine yake kamar kaddam kamar wato a mara wato kamar a bude kofar saukar ruwa ne kamar yin mara bane da saukar ruwa in kuma ka fassara ta da cewa nushran akan masdari abinda iskar a ƙarshen al'amari take yi na cewa tana kawo rayuwa a ƙasa bayan da ƙasa ta zama toke kasarsa sannan a cikin wannan akwai ijazi na ilimi domin Allah madaukakin sarki ya sifanta iskar da cewa idan ta zo wato tana yada idan ta zo tana bugawa a bugawar da take yi tana hada wato girgije sannan kuma sai ta dauki girgijen yayi sama kaga da tace hatta idza qallat sahaban thiqala har sai da ta dauki wato girgije mai nauyi wanda yake nuna yayin da girgijen ya hadu iska ce take daga shi idan iska ta daga shi nauyin ta yayi nauyi yanzu ilimi ya tabbatar da cewa abin da yake faruwa kenan idan iska ta tuho ta rinka wato za ta samu ruwa na teku da ruwa wanda yake a kwacce a bayan kasa ta turara shi da tururi ta buga shi ya hadu tare da kura sai ya zamanto girgije kin yana siriri yana haduwa da juna yana haduwa da juna har ya zamanto yayi nauyi sannan kuma in ta taho tana yayin da yayi nauyi sai ta dauke shi tai sama da shi yayin da yayi sama yaje wani waje wanda yake mai tsananin sanyi kamar yanda wato yayin da tururi na ruwa in ka tafasa ruwa yayi tururi in ya hadu da murfi na in ya haɗu da murfin tukunya kaga saboda murfin ba shi da zafi yana da sanyi dangane da shi ruwan da yake kasa sai kaga wannan tururin ya zamanto ruwa sai ga ruwa yana dugowa to tamkar haka ne fa yake faruwa idan iskar tayi sama can sama akwai sanyi wannan turur iskar da aka turara ta da zafin kasa yayin da tayi sama ta haɗu da wannan sanyin to sai kuma girgijen sai ya rushe ya fado ya kwararo da haka zaka rinka ganin ruwan yana kwarara min khilalihi daga tsakanin girgijan ko daga nesa in kaga hadiri in ana ruwa a sama sai kaga kamar alamar wato hadirin ne wani baki ne yake towa daga sama yake yin kasa gashi ruwa ba shi da kala amma kamar hadirin ne yake kala baki kire yake sauka daga sama yake yin kasa to haka alqur'ani ya sifanta wannan tare da cewa ilimin zamani bai kai ba a wannan ilimi bai kai ba a wannan zamanin ba wanda ya hau sama yaga yanda iska ba wanda ya san ba wanda ya hau sama yaga yanda iska take harhada wato girgije sannan take daukan sa tai gamman sa tai sama da shi sannan kuma ta ruwa ya fado daga nan amma yayin da ya zamanto bayani ne daga wanda yake shine mahalicci da ya sanya wannan ya bayyana shi ga bawansa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bayyana ya zamanto alama daga cikin alamomin annabcin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai da yawa wanda suke masana ilimin zamani da suka karanta wannan suka ga yanda ilimin sanin yanayi abinda ake cewa ilimin meteorology bai kai ya zuwa ga sanin yanda ake yin ruwa ba sai a cikin shekarun nan da basu dade ba aka kan cewa cikin shekara 1400 bayani ya zo a cikin alqur'ani na yanda Allah madaukakin sarki yake saukar da ruwa kuma aka bayyana ga mutane da hankalin su da ibara wanda hankalin su zai iya ganewa wannan ya nuna mu'jiza ta alqur'ani Allah ta'ala yace hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin sai muka kora shi ya zuwa ga gari wanda yake ke kafashe nan an yi ibara aka kawo ibarar da korawa kaga korawa ga abin da kana kora abin da yake yana tafiya ne kamar yanda zaka ce ka kora dabba saboda tana da kafarta inda baya tafiya za a ce ja ne amma Allah bai ce ja ba tamkar shi girgije din yana da kafa da yake tafiya Allah ne yake kora shi da kafarsa wanda yake tafiya wanda yake kuma ilimin zamani ya bayyana tasirin iska wajen tafiya da wajen yanda take tafiya da girgije kamar ita ce tayarsa take motsa shi yana tafiya da umarnin Allah domin zaka ga Allah madaukakin sarki yana yin wato yana kore girgije ai ruwa anan aka ga an tsallake nan ba ai ruwa ba sannan a tsallake ai ruwa a can ka san cewa yana tafiya yana rataya da iradar Allah jalla wa ala din cewa Allah yana kora shi ya zuwa ga gari wanda yake ke kasashe li baladin mayyit fa anzalna bihi alma sai muka saukar da ruwa da wato a wannan garin yayin da Allah madaukakin sarki rahmatu ta rataya da rayar da wato wannan kekasashen gari sai Allah ya saukar da ruwa a wannan garin kamar yanda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul rum Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون اذا الله يا سام اذا الله يا واتو زبر يا قرارار يا قرارو da ruwan ga wanda yaso daga cikin bayinsa sai ga suna yin albishir suna farin ciki wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi lamublisin da kafin nan kafin a saukar musu da ruwan sun kasance a cikin debewar hasu da ganin cewar sun riga sun halaka Allah yace wala da a ce ya aiko da ruwan wala in arsalnahu fara'ahu musfarran la zallu min ba'dihi yakfurun da ku an aiko iskar ta zamanto wato iska ce wadda take mai zafi ne kawo azaba wadda zaka ganta ruwan toka wadda take ruwan wadda zaka ganta ruwan rawaya to a lokacin nan sun san wannan ruwan ba wannan iska ba da rahama ta zo ba farao la zallu min ba'dihi yakfuru sai su ayi gari suna butulce ma Allah su rinka mugu su zato ga Allah bayan kuma sun manta da cewa Allah shine ya shayar da su a shahid wannan yana nuna cewa Allah yana shayar da ruwa ga garin da yaso yayin da yaso da ikon sa da kudurarsa da wannan tsari wanda yake shine wanda yake nasa ne to kaga anan wajen da yake Allah yana bayyana asbab din ne kuma yana dangana aikin gare shi ba ambaci kan cewa da izinin Allah ba saboda dama an dangana cewa al'amarin Allah ne yake yi to illar ilimin zamani shine za a faɗi abubuwan ba za a faɗi me yi ba bayan kuma me yi shine Allah ai ta faɗa in an ce wai me yake faruwa da wannan ne wa yake yin wannan ne wani tsari sai a ce nature haka nature ta tsara natural forces ita wannan nature din ba a faɗe ta ba mutum ce aljance mecece babu zendu babu wanda zai bayyana mata amma ba wani abu bane dan gudu ne ya zuwa ga jingina abu ya zuwa ga mahaliccinsa na hakika wanda yake shine Allah jalla wa ala to Allah madaukakin sarki yace fa akhrajna bihi min kulli thamarat, Allah ya fitar da wannan ruwan daga dukkan dadadan abubuwa, dukkan tsirrai da duk da sabanin dandanan su. Yusqadu ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, ana shayar da su da ruwa guda daya amma mun fifita sashi akan sashi wajen dandano. Da ruwan kaga wani abu mai daci, wani abu mai zaki, wani abu mai bauri, wani abu mai tsami-tsami, wani abu mai daci-daci, wani abu mai wani irin ɗanɗano daban kamar kwala, kowanne da irin nasa. Daga ruwa guda ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya fitar musu da ya shayar da su da ruwa guda ɗaya, wanda yake wannan yana daga cikin kudura Allah jalla wa'ala. To Allah yake kadhalika nukhrijul mauta, tamkar haka muke rayar da matattu, la'allakum tadhakkarun, domin ku wasu. Wato kamar yanda Allah yake saukar da ruwan nan, kasa wadda take baladin mayyit, kasa gari wanda yake ke kasashe shine matacce, ma'anar mutuwarsa ai kekashewarsa. Kamar yanda yake ke kasashe matacce, idan aka yi ruwa sai kaga ya koma kore shar, shuka ta so ba fitowa, to kamar haka Allah yake, ya yace haka muke rayar da matattu, domin babu bambanci. An binne mutane a cikin ƙasa, kamar yanda a cikin ƙasa baka sani ba kana tafiya kana taka ƙwayar ciyawa, ƙwayar tafasa, ƙwayar yalo, ƙwayar wane ne, gashi nan baka san, ba kai ka ajiye ba, Allah ne yazo ya ajiye shi a wajen. Sai ai ruwa, ana yin ruwa sai ga Allah ya fitar da shi, dan ajiyar Allah ce, yin Allah ne. To yanda Allah yake rayar da wannan, kowa ma a ƙasa akwai inda aka ajiye shi, kowa akwai a inda aka ajiye shi. Haka idan umarnin Allah ya zo na a rayar da mutane bayan mutuwarsu, sai Allah ya ce ku tashi, sai kaga duk an taso. Kamar yanda to Allah yake yin wannan duk shekara, yayin da aka yi ruwan sama, Allah yake rayar da kasa bayan mutuwarta, haka in lokacin tashi yayi bayan mutuwa, haka Allah zai rayar da wannan. A cikin yanda Allah ya tsara halittarsa, yake saukar da ruwa ya rayar da gari bayan ya mutu, a ciki Allah ya yi wannan ne domin ya nuna mana ba wai ta hanyar nan ne kadai Allah zai azurta mu ba, Allah zai iya azurta mu ta hanyoyi daban-daban, amma Allah ya zaɓi wannan hanyar domin mu tunani mu izina cewa to ai kamar yanda Allah yake yin wannan rayarwar bayan mutuwa, to idan yace zai rayar da mu bayan mun mutu, Allah ne iko ne akan yayi wannan. To shine ya sa mu yi wannan qiyasu tamthil, mu kamanta wannan abin da yake faruwa da abinda Allah ya gaya mana wanda bamu gani ba. Mu ga kan cewar wanda yake da iko akan yin wannan wanda muke gani, yana da iko akan yin wannan wanda bamu gani ba, wanda ya bamu labari. To amma wannan Allah ya yi wannan misalin ne domin mutane su masu wa'astuwa, la'allakum tadhakkarun ko tadhakkarun, qira'a biyu, wato la'allakum tatadhakkarun ko la'allakum tadhakkarun, duk ko ka shafe ta din ɗaya ko ka batta, duk ma'anarta shine domin ana kaunar wato kuwa astu. Ai wato Allah ya yi wannan tsarin ne na halitta ba wai dan kawai ya nuna ba wai dan kawai cewa ita ce kadai hanyar da za a shayar da mu daga ruwa daga sama ba, ba wai kuma dan waɗansu forces, waɗansu tsari na duniya shine ya lalle ta kan cewa dole ai haka ba, a'a. Allah daga cikin hikimar da ya tsara abinsa a haka domin a samu wa'azi, saboda haka sau da yawa abubuwan da suke gudana wanda za a je a karanta su a cikin ilimin physics ko a cikin ilimin geography ko a cikin ilimin meteorology ko a cikin ilimin biology da sauransu, kai kana ganin kana karanta wai physical da biological laws ne, kana ta ganin a lissafi da yanda tsarin yake, shi ko Allah hikimarsa a cikin wannan babbar ɗaya daga cikin fuskokin hikimarsa shine domin a wa'azu, domin mutum ya karanta ya yi amfani da wannan domin dalala akan kudurar Allah, domin dalala akan samuwar Allah, domin dalala akan gaskata abinda Allah maɗaukakin sarki ya ambata. Ka duba abinda ka sani kai kiyasinsa da abinda baka sani ba, ka ce duk babinsu ɗaya ka tabbatar, domin kiyasi yana ɗaya daga cikin tunani na hankali wanda kwakwalwa take kamanta, wanda kwakwalwa take aiki da shi. Kwakwalwa tana amfani da abinda ake kira analogy, abinda suka yi kama da juna ka ba su hukunci ɗaya, abinda suka yi sabani ba su kama da juna ba ka ba su hukunci daban. Yayin da mutum zai hada abubuwa da suka yi kama guda ya zama to ya ba su hukunci na daban, to wannan dalili ne akan gurbatar hankalinsa da rashin ingancin tunaninsa. to shi yasa Allah yake amfani da wannan kaga wannan kazalika din nan da ya kawo ta tashbihi ce tamkar haka domin ka nuna kan cewa anan akwai kiyaki wato kamar yanda wannan wato saukar da ruwa da ake fitar da tsirrai da shi yake rayar da matattu to haka zalika Allah da yake zai rayar da matattu shi ma zai yi kamar yanda ya alƙawarta saboda haka wannan zai sanya wa mutane tunani su gane gaskiyar alƙawarin Allah jalla wa ala na'am
wan balanu tanimu ya khuruna ba'tuhu bi idhni rabbi wan ladhi khabta la yakhruju illa 'alaikida kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun
Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih gari wanda yake kyakkyawa mai kasa wadda take kyakkyawa ya khruju nabatuhu bi idhni rabbih shukokinsa sai su fito bi idhni rabbih da idhnin ubangijinsa wallazi khabutha la yakhruju illa nakida gari ko wanda yake mummuna mai kasa wadda take ba kyakkyawa ba la yakhruju illa nakida ba abin da yake baya fitowa tsirran ba sa tsiri shukar ba ta fitowa illa nakida sai da kyar da kyar za ka ga wata shuka ta fito kuma ba mai amfani ba kadhalika nusarrifu al-ayati tamkar haka yanda muka sanya garuruwa daban-daban da ruwa guda daya amma natijar da take zuwa ya wato natijar saukar ruwan a kowanne take zamantowa daban to haka nan ne muke jujjuya ayoyinmu liqaumin yashkurun ga mutane waɗanda suke masu godiya ga Allah wannan shi ma abu ne wanda yake dabi'a muna gani zaka ga an saukar da ruwa kaga wani waje ciyayi sun fito masu yawa ga ni'ima wani waje kuma kasa ce kamar waccan amma sai kaga da kyar ciyawa za ta fito in ma ta fito sai kaga iyakarta bata fi tsawon dan yatsa ba har ai damunar a gama bata wuce nan ba wannan abu ne wanda yake ana gani saboda haka Allah madaukakin sarki yace kamar haka yake jujjuya aya domin ya nuna cewar yayin da ya saukar da ruwa wanda yake ishara ne ga rahamar Allah ba kowa ne wannan rahamar take amfana ba wani saboda shi Allah ya yi shi tsayibi ne kyakkyawa ne mai kyakkyawan baɗini ne mai kyakkyawan aniya ne mai kyakkyawan zuciya ce sai ya karɓi wannan rahama ta Allah ya amfana da ita wani kuma ba zai damu da wannan ba akan wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana misali babin dai babin kiyasi domin a cikin saukar da ruwa akwai nau'i kiyasi guda biyu kiyasi na farko shine kamar yanda Allah yake rayar da kasa bayan mutuwa yayin da ya saukar da ruwa haka Allah yake rayar da matattu bayan mutuwa su ranar alkiyama kamar yanda za a yi ruwa daga sama haka umarnin Allah zai zo mutane su fito kiyasi na farko kenan kiyasi na biyu shine kamar yanda ruwa idan ya sauko zai amfani wata kasar za ta amfana da shi wata kasar ba za ta amfana ba haka idan Allah ya saukar da wahayi wanda shine kamar ruwa daga sama waɗansu zukata za su amfana waɗansu kuma ba za su amfana ba shine Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari a cikin as-sahihain yace masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm kamathali ghaythin asaba ardan fakana minha asaba ardan wato misalin abinda Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi na ilimi da shari'a kamar misalin ruwa ne asaba ardan ya samu kasa fakana daga cikin kasar akwai wanda take fakana minha tayyiban akwai wanda take wato kyakkyawa au kamar qala alayhi salatu wassalam amsakat alma takar ta shanya ruwan fa anbatat al-kala wal-ushb al-kathir sai ta fitar da wato abincin dabba wanda yake danye da busasshe wal-ushb al-kathir da kuma abinci wanda yake danye kore shar wa kana minha ajadib daga ciki akwai wanda take sandararriya amsakatil ma ta rike wannan ruwan فنفع الله به الناس الله يا امفاني متاني دشي فسقوا سكشا وشرب فشربوا وسقوا وزرعوا سكشاروا سكشاير دب سكشاير دشوكسو سكشاير دبوبوسو سكشاير دشوكسو وكان منها وكان منها قيعان اكو كuma waje daga cikin kasar akwai waje take fakoce shimfudatta la tumsikul ma wala tumbitul kala bata shan bata rike ruwan saboda flat take ruwan yana zuwa kawai sai kwarari ya tafi wala tumbitul kala bata tsotse shi ballantana wani amfani ya fito yace fa zalika masalu ma ba'athani Allahu ta'ala bihi min al-huda wannan shine misalin abinda Allah ya aika wanda shi na shari'a wanda wanda ya karbi ruwan fa alima wa allam ya samu sani da wannan ilimin shine kamar ruwan kenan kasar da ta tsotse ruwan ta fitar da amfani mutane suka amfana da shi wata kuma bata tsotse ruwan ba sai ta rike ruwan mutane suka zo suka sha ruwan suka shayar da dabbobinsu suka shayar da shukarsu kaga mutanen da suka samu sani kenan suka rike ilimin ake komowa wajen su amfana da ilimin wa man lam yarfa bidalika ra'sa da wanda yake kuma shi bai damu da wannan ba shine kasa wanda take fako ruwa ya zo ya kwarare ya ruwa ya zo ya kwarara kamar yanda yake kwarara akan a waccan kasar da ta amfana amma ita ruwa da ya kwarara sai ya tafi wanda yake shine bai damu da ilimin da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yarfa bidalika ra'sa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai daga kansa ma ya kalli wannan ilimin ba bai amfana da shi ba to wannan shine misalin yadda Allah madaukakin sarki yake amfanar mutane da wahayi da yanda yake kuma waɗansu saboda mummunan zuciyarsu ba sa amfana da wannan wahayi kaga ya sifanta cewar wanda suke akwai kasa wanda take fakana min hafayi ba akwai wanda take mai wato kyakkyawa ishara ya zuwa ga me ya zuwa ga kyan zuciya wanda yake da kyakkyawar aniya da kyan zuciya da karba wato da karba daga Allah shine wanda yake zai karbi ilimi ya koye shi ya aiki da shi ya koyar da shi to tamkar wato kasa ce wanda take mai tsarki kyakkyawa ta tsotsarwa ta fitar da tsirrai har tsirin nan ya zamanto ya banya har ya kai ya zuwa ga yayi wato abinci ya kwaya ta fito mutane su ai girbi mutane su amfana ya zamanto shine sanadiyar rayuwarsu domin ilimi shine sanadiyar rayuwar zukata to yayin da mutum ya rike shi ya aiki da shi ya isar da shi ga waɗanda ba su sani ba ya rayar da su ya rayar da su ko kuma ya rike wannan waɗansu malamai sun ce wanda ya samu wanda wato dan an faɗi kaga kashi uku ne na ƙasar kashi biyu masu amfani ne kashi ɗaya shine mara amfani kashi na farko daga cikin kashi biyu masu amfani shine wanda ya tso ƙasar da ta tsotsa ruwa ta canza shi har ya fitar da amfani to wannan sune al-fuqaha waɗanda suke sun koyi wato manfaquha fi dinillah ya fahimci addinin Allah wato ya karanta wahayi ya karanta alkitabu was sunna ya fahimci alkitabu was sunna ya fahimci yadda za a tabbaka alkitabu was sunna suka zamanto sune masu nuna wa mutane yadda za su bauta ma Allah alfuqaha uke na na biyu kuma su ma waɗanda suke mai kasace mai amfani ita ba ta tsotse ruwa domin shine ma'anar wato aljad da shine ma ake ce ma wato a fari ake ce ma yayin da ake fari ake ce masa aljad kasar ba ta tsotsa ruwa amma ta rike shi domin ba kwari bace wato kwari ce ba shimfudadda bace wanda yake ruwan kawai zai tafi ta rike ruwan ba ta tsotse shi ba har mutane suka zo suka amfana da ruwan saboda haka waɗannan waɗanda suke sun san alkitabu was sunna duk da yake ba su da zurfin fiqhu a ciki amma sun kiyaye shi sun kiyaye sanin ilimin alqur'ani da qira'at da ilimin da sanin ilimin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kiyaye shi duk da ba su da ikon fi istinbadi kamar waɗancan na farko na fuqaha wanda za su tsotsa ruwa amma sun rike shi sun rike ma al'umma ilimin ta za a komo wajen su a sani ai aiki da ilimin, domin akwai waɗansu malamai wanda yake suna da sanin amma ba za su iya aiwatar da shi akan watsi ba, saboda fahimtar su ba ta da zurfin izini na farko. Shi yasa Imam Malik yake cewa al-faqih, malami faqihi, ba shine wanda ya san cewa wannan halal ne wannan haram bane, ko kuma wannan daidai ne wannan ba daidai bane. Malami faqihi shine yayin da abubuwa suka hadu dukkanin su masu amfani ne, ya gane wanne ne yafi wani amfani, ko kuma abubuwa biyu suka faru suka hadu dukkanin su masu cuta ne, ya gane wanne ne yafi tsananin cuta, ya kale shi ya je ga mai saukin cuta. Shine wato fiqhul awlawiyat, wannan shine ainihin fiqhu. To saboda haka kaga dukkanin su guda biyu akan alkhairi suke, da wanda ya fahimci addini ya aiki da shi, ya istinbati, ya fitar da hukunci na abinda bai faru ba, ya tabbaka shi akan wato hukuncin abinda ya faru, ya tabbaka shi akan abinda bai faru ba, ya ce ga hukuncin Allah. Da wanda kuma shi ya kiyaye ilimin, ya sani kuma ya sanar da abinda ya kiyaye din, ya karantar da mutane alqur'ani, duk da bai karantar da su yadda za su yi istinbati ba, ya karantar da su hadisai duk da bai karantar da su yadda za su yi istinbati ba, ko kuma ya karantar da su amma shi ba shi da ikon ya istinbati din, ba shi da ikon ya fatawa, ya aiwatar da abubuwa akan wato abubuwan da ya sani, ya apply wato ya aiwatar da shi akan abin da yake faruwa na yau da kullum, ba shi da wannan ilimin, ba shi da wannan hazaka, amma shi ma akan alkhairi yake, domin mutane za su zo su amfana. Shine kamar yanda ruwa, wato kasar da ta rike ruwa, mutane su zo su kwashi ruwan nan su sha, waɗansu idan sun kwashi ruwan nan su shayar da shukarsu, waɗansu sun kwashi ruwan nan su shayar da dabbobinsu, kaga dai an amfana. To amma ba za ka kamanta waɗannan dangi guda biyu ba da ƙasa wadda take faƙo, wadda idan aka yi ruwa kawai zai kwarare, bai shiga cikin ƙasar ba, balantana wani abin kirki ya fito, bai rike ruwan ba, balantana wani ya zo ya amfana da ruwan. To shine misalin wanda yake aka yazo ya ji wa'azi, ya ji karatu, amma ba abin da ya shiga cikin zuciya, ya shiga ta nan ya fita ta nan, ya shiga ta kunnan hagu ya fita ta kunnan dama, ya fita ta kunnan hagu, ba abin da ya wato bai tafirantu da wannan ba, bai amfana da wannan ba. To wannan misali ne, Allah madaukakin sarki yace, shi yasa sai yace kadhalika nusarriful ayat, kamar haka muke jujjuya ayoyi. Kaga aya ce guda daya, ruwa da yake sauka daga sama, amma Allah ya kawo aya daban, manya-manyan ayoyi har guda biyu, aya ta rayar da mutattu bayan mutuwa, da aya ta amfanuwa da ilimin da Allah ta'ala ya saukar ga mutane, waɗansu su amfana, waɗansu ba za su amfana ba. Kuma wannan ya nuna mana kan cewa masdarin, wato sanadarin amfana da wahayi, sanadarin amfana da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana zuwa, yana komawa ne ya zuwa ga tsarkin zuciya. Yayin da mutum ya tsarkake zuciyarsa, ya gyara zuciyarsa, ya zamanto Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarsa, to sai Allah ya bashi alkhairi. Kamar yanda Allah ta'ala yake faɗa, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan, in Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarku, Allah zai baku alkhairi. Sannan a cikin faɗin Allah ta'ala da yace liqaumin yashkurun, ga mutane masu godiya, wannan ya nuna cewar misalan da suke zuwa a cikin alqur'ani ba kowa suke amfana ba, suna amfana mutane masu shukura, masu godiya ga Allah. Me godiya ga Allah? Kai da cewa Allah ya maka ni'ima. Ɗaya daga cikin alamomin godiya ga Allah shine kyautata ma iyaye, domin yayin da iyaye su ne kake ganin ni'imar su zahiri, yayin da ka zama mutum mai kyautata ma iyayenka, to lalle zaka kyautata ma Allah. Saboda Allah ba Allah ni'imarsa in ba ga zuciya wadda take rayayya ba, sau da yawa mutane gafara suke yi, amma ni'imar da iyaye suke kana gani tun kana yaro, da har yanzu suna biya maka kuɗin makaranta, su yi maka aure, ko da kana da auren, idan wani abu ya faru ka san su ne farkon wanda yake suka fi kowa jin kanka, to kana ganin wannan ni'imar. Idan ka zama to mai kyautatawa a gare su, wannan ya nuna kan cewa kai mai shukura ne. To masu godiya ga Allah su ne wanda suke amfana da ayoyin Allah. A wani wajen Allah ta'ala ya ce kadhalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, kamar yadda yake a farkon wannan sura. A cikin suratul Rum kuma yake kadhalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun, ga mutane waɗanda suke masu hankali. Ka gani ilimi, wato masu neman ilimi su ne waɗanda ayoyin Allah suke amfana su. Masu hankali, al-aql, menene ma'anar hankali? Wato ba masu bin shahawarsu ba, domin wato hankali shine kishiyar sha'awa waɗanda za su rinka sanya mu zuciyar su linzami. To yanzu mu an zo an cika mana kunne da abinda ba zai sa ni wami tunanin ba, ba mu da lokacin tunanin. Kullun za ka ga mutum a tafiya ne ya sanya ba a cikin a kunnensa waka kawai yake ji, inda Qur'ani yake ji ko wa'azi yake ji, to wannan yana amfani da hankalinsa. Amma yayin da yake jin waka, babu abin da yake aiki tare da shi illa sha'awa. A motsa sha'awa ba a sa zuwa kwakwalwa ta yi tunani ba. To wanda kwakwalwarsa ba ta tunani, ayoyin Allah ba zai amfana da su ba. Ba zai amfana da ayoyin Allah ba. Nan kuma ya ce yashkurun, masu shukura, masu godiya ga Allah, marasa butulci. Wanda ya zamanto baya butulci ga ni'ima, mai godiya ga Allah shi ne ya fi cancanta ya godiya ga mutane. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashkurullah man la yashkurun nas. Wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah. To mai yawan godiya ga mutane, mai kaddara dukkan abin da mutane suka yi masa ya gani cewa an kyautata, to wannan shine mai godiya ga Allah. To mai godiya ga Allah shine wanda zai amfanu da ayoyin Allah. Saboda haka shi yasa zaka ga yayin da za a saukar da aya, mai karatun ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kansa. Amma sai kaga waɗansu sun zo sun ce maza qala anifa, wai me ya faɗa ne dazu? Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake karanta ayoyin Allah, amma waɗansu su ji ayoyin sai su ce maza qala anifa, me ya faɗa? Ba su sani ba. Fa ammal ladina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun, mu'minai sai wannan karatun ya kara musu imani, su zamanto suna bishara da abinda Allah madaukakin sarki ya musu bishara da shi. Saboda haka ka zamanto mai waɗannan, mai sifar waɗannan da Allah madaukakin sarki ya ambata, masu amfana da ayoyin Allah, masu neman sani, masu hankali, masu tunani, masu godiya ga Allah jalla wa ala. Allah ya sanya mu a cikin su.
فَإِنْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
الله يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه والله للي من أيكو mun aika annabi Nuhu ya zuwa ga mutanansa. Fa qala ya qaumi, sai ya ce ya ku mutane na, ubudullaha, ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghairu, ba ku da wani abun bautawa da gaskiya face in ba shi ba. Inni akhafu alaykum azaba yawmin azim, lallai ni ina jin tsoron azabar rana mai girma akan ku, a gare ku. Wannan bidaya ne na kissar, na tafsilin abinda Allah ya dunkule a farkon surar. Allah madaukakin sarki ya ce wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun, a farkon surar yace da yawa alqarya mun halakar da su, sai wato azaban mu ta zo musu, suna bacci da daddare, aw hum qa'ilun ko kuma suna baccin rana. To shine nan tafsili zai zo. Gashi Allah madaukakin sarki kamar yanda yace din ya aiko alqarya da yawa ya halakar da su, daga cikin mutanen da Allah ya halakar su ne mutanen annabi Nuhu. Amma kuma Allah sunnarsa ta gudana, baya halakar da mutane sai ya aiko musu mai gargadi. Annabi Nuhu shine farkon manzo da Allah ya aiko a bayan kasa, kamar yanda ya zo a hadisin Abu Huraira a cikin Bukhari da Muslim, hadisin shafa'a. Yayin da mutane za su je wajen Annabi Nuhu za su ce anta awwalu rusulillahi ila al-ard, kai ne farkon manzannin Allah ya zuwa ga mutanen kasa. Wa wasafaka Allah bi annaka wa wasafaka Allah abdan shakura, Allah kuma ya sifanta ka da kan cewar kai bawa ne mai yawan godiya ga Allah. Annabi Nuhu shine manzo na farko da Allah ya saukar a bayan kasa, ma'ana shine farko wanda aka bashi shari'a. Annabi Adam annabi ne, kamar yadda ya zo a hadisin Imran ibn al-Husayn. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi Adam annabi ne? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, annabi ne. Amma shi ba a sifanta shi da cewa rasul ba, wanda aka bashi shari'a. An sifanta annabi Nuhu cewa shi ne farko, domin annabi Adam abinda Allah ya aiko shi da shi, kamar yadda waɗansu malamai suka nuna, wato saƙo ne na tarbiyya, na yanda zai tarbiyyantar da kansa da shi da 'ya'yansa wanda za su rayu a kai. Amma farkon bata da ya zo ma bayan kasa ya zo ne a lokacin annabi Nuhu, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya bayyana cewa mutane sun kasance akan tafarkin tauhidi tun zuwan annabi Nuhu, tun zuwan annabi Adam. har zuwa lokacin da annabi Nuhu yazo ya samu mutanansa sun dauki gumaka ko ba bayan Allah, kuma asalin gumakan nan da suka dauka suna bauta ma ba Allah ba, asali bayan Allah ne salihai wanda suka suke ganin su, wanda suka yi surar su suka sa akan, suka yi surar su hoton su suka sa akan kaburburan su, sai su rinka zuwa suna kallon su suna tunawa da ibadar da suka kasance suna yi, wannan ya zamanto kamar allura da zabura gare su wajen su zamanto masu bauta ga Allah. Waɗannan hotunan da suka ɗauka suka sa a kaburburan, da tafiya ta yi tafiya sai mutane suka mayar da su ababen bauta ba Allah ba, maimakon su je su rinka kallon su suna tunawa da ibadar su, wannan mutumin sai suka mayar da su gumaka suna bauta musu ba Allah ba, suke ganin kan cewar su ne wato suke da su ne da haƙƙin bauta, maimakon su gansu suna da su Allah sai su gansu su rinka bauta musu. Su ne wanda ambaton su yazo a cikin suratu Nuh, ولا تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أسلي وأنا سونا يمتانين صالحي كما يدسو جمكا توسيني الله يكون مسود النبي نوح دومن الله يداود يرى دقتك الرحمة الله كونغا وانا مناسبة أنبتن وانا باين سوك الرحمة الله تروى دنونة والرحمة أيكو دمنزني ببر رحمة تيتا الله domin da shine za a dawo da mutane zuwa ga tafarkin daidai, domin Allah ya halicci mutane akan tafarki batotar ba tafarkin daidai, shedanu suka dauke su daga hanya, to yayin da suka kauce daga hanya Allah bai kyale mutane haka ba, sai ya aiko da manzanni don su sake dawo da su hanya. To manzo na farko shine annabi Nuhu, yazo yace mu Allah yace mun aiko shi zuwa ga mutanansa ba su da suna, ba kamar mutanen annabi Hud ba da aka kira su Adawa ko mutanen annabi Salihu da aka kira su Samudawa, su kawai an san su da qaumu Nuhin, mutanen annabi Nuhu, haka Allah ya ambace su a cikin Alkur'ani. Fa qala, sai yace wato ya ana aiko shi, sai yace alfa'u litta'qib, wannan yana nuna abinda annabawa suke akai na zabura wajen isar da sakon Allah, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana aiko shi sai ya tashi zuwa ga sai tashi zabura da isar da sako. To haka ma annabi Nuhu fa qala, wato nan take sai yace ya qaumi, ya ku mutane na, a cikin fadin sa ya qaumi akwai wato talaqqufi, akwai sassautawa wanda ake so ga dukkan mai kira ya zuwa ga Allah ya kasa ya sifantu da shi, yayin da zaka kira mutane, yayin da ya kira mutanen sai yace ya ku mutane na, domin ya nuna kan cewa yana yin mai nasiha a gare su, mutanen sa ne su, ba bako bane kuma mai san alkhairi ne gare su, sai yi musu mukhatafa da wannan, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya katance idan zai isar da sako ga mutane sai ya kira su da irin abinda ake kiransu da shi na girmamawa, kamar yadda ya rubuta wasiƙa ya zuwa ga sarkin Rumawa yace ilahi raqal azimin rum, ya zuwa ga hiraqal babban wato shugaban mutanen Rum, ya bashi wannan matsayi nasa, domin wannan shine zai sanya zuciyar ta ce a'a to me yake fada, bari in saurare shi. Sabanin ku da zaka ga masa ka kausar magana, kana fada sai ya ce to fada ne, to a shirye nake. To wannan a cikin wannan wato malaman usulul da'awa sun fitar da uslubi na da'awa da ya kamata dukkan mai wa'azi ya koye shi, yace ubudullah, sakon shine ku bauta ma Allah, wannan shine farkon sakon annabawa tauhidi, ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba. Wannan da'awar ta cancanta ga mushrikai waɗanda suke bauta ma Allah, suke bauta ma wani Allah tare da shi, haka zalika ga wasaniyun, maguzawa wanda ba su bauta ma Allah aslan, gumaka kawai suke bauta ma, ba su san Allah ba, dukkanin su kiran guda ɗaya ne ku bauta ma Allah, ba ku da abun bautawa da gaskiya in ba shi ba. Sannan yace inni akhafu alaikum adhab yawmin adhim, wannan kalmar isti'inafi ce, waɗansu sun ce kuma jumla ce, duk da ke isti'inafi ce tana da ma'anar ta'alili, wato ku bauta ma Allah babu abun bautawa da gaskiya sai shi, domin ina ji in ba ku yi haka ba ina ji muku tsoron azabar rana mai girma. A cikin wannan akwai ikitiranin tauhidi da imani da tayarwa bayan mutuwa, wanda shi ne gundarin abin da mushrikai suke musu da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna musun tauhidi, suna cewa aj'al al-alihata ilahan wahida, suna musuntawar tayarwa bayan sun mutu, suna inkarin lahira. To dan haka ya fara bude sakon na annabawa da wannan sakon na tauhidi dan annuna cewa abinda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba abu ne wanda yake bako ba, shine sakon annabawa baki daya, tauhidi da imani da lahira. Nan da yace ni ina ji muku tsoro, ina jin tsoron azabar rana mai girma akan ku. A cikin wannan akwai nasiha ta cewar baya son wani sharri ya same su, wanda yake haka annabawa suka sifantu da shi, kamar yadda zamu gani a gaba ya fito kiri-kiri ma yace cewa shi mai nasiha ne. Haka Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kansa cewa inni mumsikum bi hujazikum, ni ina rike da matattaran madauran wandanku, ku kuma kuna kubucewa daga hannuna za ku fada cikin wuta. Ina cewa halumma anin nar, fitoho daga wuta, kada ku fada wuta. Haka annabawa suke, dukkan sakon annabawa, saboda su sun ji abin da bamu gani ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren Isra'i ya je ya shiga aljanna, ya ga wuta, ya ga abin da ake a cikin wuta. Saboda haka yayin da yake janyo mu yake umarnin mu, saboda ya ga abin da bamu gani bane, ina cewa halumma anin nar, fitoho kada ku fada wuta. To haka annabawa suke. Haka annabi Nuhu yace ina ji muku tsoron azaba wuta, saboda shi ya san abin da basu sani ba. Na'am.
قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
Allah ya ce qala al-mala'u min qaumihi, sai manyan mutane masu fada aji daga cikin mutanansa suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin, mu haqiqa muna ganin ka a cikin bata kake wanda yake mabayyani. Qala ya qaumi, sai yace ya ku mutane na, laysa bi dalalatin walakinni rasulun min rabbil alamin, bata bai kasance ba a gare ni, sai dai ni manzo ne daga ubangijin talikai. Uballighukum risalati rabbi, ina isar muku da sakonnin ubangijina, wa ansahu lakum, ina yi muku nasiha, wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamu, na san abinda ku ba ku sani ba daga Allah. Awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum, ko kuna yin mamaki ne cewa gargadi ya zo muku daga ubangijinku akan harshen namiji, mutum daga cikinku, liyundirakum, dan ya gargade ku, walitattaqu, domin kuma ku samu takawa, wala allakum turhamun, kuma domin ana kaunar ku samu rahamar Allah. Fa kadzabuhu, sai suka karyata shi. Fa anjaynahu walladhina ma'ahu, sai muka tsirtar da shi da waɗanda suke tare da shi, fil fulki, a cikin kwale-kwale. Wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina, muka nutsar da waɗanda suka karyata ayoyinmu, innahum kanu qauman amin, hakika su mutane ne da suka kasance makafi ga barin ganin gaskiya. Allah ya sifanta abinda mutanen annabi Nuhu suka yi jawabi a gare shi, yayin da yake musu jawabi na mulaqafa na rahama, yana cewa ya ku mutane na, su kuwa manya-manya waɗanda yake su ne masu fada aji, su ne jagorori, su ne ranar alkiyama waɗanda Allah ya sifanta su masu girman kai. Qala alladhina istakbaru lil ladina stud'ifu, masu girman kai suka ce ma raunana, to su ne almala'u, masu cika idanu daga ya, wato alladhina yumali'una ba'dhum ba'dha, suna karfafa sashi da sashi sune wanda suke ganin kan cewar sune za su hadu domin su kai al'umma zuwa ga gaci, dan sune masu sune masu mulki, sune masu hannu da shuni, sune masu rike da wato da iktisadi, sune waɗanda ake gani masu ilimi a cikin ƙasa, sune waɗanda ake ganin jagorori. To waɗannan sune waɗanda al'ada ta gabata sune waɗanda suke gaba da manzanni, domin sune waɗanda suke da matsayi, wanda suke ganin an sakon annabci idan ya zo zai tafi da matsayinsu. Koyaushe za ka samu raunana a cikin al'umma sune mabiya annabawa, manya-manya a cikin al'umma a galibi sune waɗanda yake ba sa bin annabawa, saboda girmansu ya sa yake sa musu girman kai. Shi kwa girman kai ma'anarsa shi ne ka ga gaskiya ka ibinta. To almala'u waɗannan manya-manya daga cikin mutanensa sai suka ce inna la naraka fi dalalin mubin, mu muna ganin ka a cikin fata mabayyana, saboda su ne da ilimi. Ta yaya za ka zo da wannan abu sabo? A tacce ne kai. Kaga a cikin wannan akwai kasawa, ba ma su ce ya Nuhu ba, ya kai annabi Nuhu, domin su nuna mulatafa. Inna la naraka fi dalalin mubin, ko kira babu kawai suka yi hukunci a kansa, kai a cikin fata kake. A shi kuma annabi Nuhu wannan gilba ta su bai ta tasiri a kansa ba, da ya tashi musu raddi sai ya sake kiransu da mulatafa, ya ce qala ya qaumi, ya ce ya ku, sai ya ce ya ku mutane na, laysa bi dalalatu, babu bata tare da ni, walakin ni rasulun min rabbil alamin, sai dai ni manzo ne daga ubangijin talikai. Wannan shine babban rigimar annabawa da mutanansu, saboda su mutane abinda Allah madaukakin sarki yake ba su na aya ta farko da za su yi imani shine shi manzon, shi manzo din, su ganshi su ga alama gaskiya tare da shi. Domin kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ta'ala ya ce faqad labittu fikum umuran min qabli, na rayu a cikin ku shekaru masu yawa, an san shi baya ƙarya. Ta ya za a yi wanda baya ƙarya ga mutane ya zo ya ɗauko ƙarya ga mahalicci baki ɗaya, ga Allah baki ɗaya ya ce zai yi ƙarya? Matuƙar gaskiya shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan farkon aya kenan da ake da Allah maɗaukakin sarki yake ba wa mutane su gane cewa wannan manzo ne daga Allah. Kaga shi yasa Abdullahi ibn Salam yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace manzon baka tambaya, ba wanda ya san su in ba annabi ba. Da ya masa tambaya aya ta tabbata ya gaskata annabci, to shine kuma dukkan sauran alkhairi sai ya biyo kan wannan. Shi yasa annabi Nuhu yace wa mutanansu ni manzo ne daga ubangijin talaka, wato ku gane alamun annabci tare da ni da manzanci tare da ni domin ku karbi kirana. Sannan ya sifanta musu abinda yake yi, uballighukum risalati rabbi, wannan shine wajibin manzanci, ina isar muku da sakonnin ubangijina. Dukkan manzo ya sifantu da wannan wajibi ne, ya isar da sakon Allah. Shi yasa a ƙarshen taro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mutane za a mayar da ku zuwa ga ubangijinku, kuma Allah zai tambaye ku a kaina me za ku ce. Suka ce nashhadu annaka qad ballaghta wa nasahta wa addaita, mun shaida ya rasulullah cewa ka isar da sako, ka yi nasiha, ka cika haƙƙin, ka cika ka'ida, ka sauke nauyin da Allah ya dora maka. To nan ma annabi Nuhu yake faɗan haka, dukkan annabawa sun fanci da wannan sifa at-tabligh. Dan haka duk wanda yace wani annabi ya boye wani abu, wannan ya girmama ƙarya akan Allah. Kamar yadda Aisha tace duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu da Allah yace isar, wannan ya girmama ƙarya akan Allah. Saboda haka wajibin manzanci isarwa. Wa ansahu lakum, kuma ina yin nasiha a gare ku. An-nus, abinda ake nufi da an-nus shine husnul niyya wa iradatul khair, kyakkyawar aniya da nufin alkhairi. Dukkan annabi ya sifantu da wannan, babu komai a cikin zuciyar annabi sai nufin alkhairi. Shi yasa Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa harisun alaikum, mai tsananin kwaɗayi ne akan irarku, mai tsananin kwaɗayi ne akan abin da zai tsirar da ku, shine matuƙar nasiha. To annabawa sun sifantu da wannan sifa ta nasiha, kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini gabaki ɗaya nasiha ne, nufin alkhairi ga mutane. To don haka dukkan wannan, dukkan abin da aka ce sifar annabawa ce, wajibi ne mumini ya tsoro wurin samun wannan sifar. mumini ya zamanto mai nasiha ne, mai kyakkyawar aniya a zuciyarsa, mai nufin alkhairi ga waɗansu, mai nufin alkhairi ga mutane, mai nufin mutane su samu alkhairi. To haka annabawa suke. Sannan kuma wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, na san abin da ba ku sani ba daga Allah. Wannan sifa ce ta annabawa, suna da ilimi wanda iliminsu daga Allah ne, iliminsu daga Allah ne shine wahayi. Ba a yin wahayi ga wani in ba ga annabi ba, ba wanda yake da ilimi daga Allah in ba annabi ba. Duk wani wanda yake yana da ilimi daga Allah bayan ba annabi bane, to wannan ya zamanto dujjal. Ilimi daga Allah wanda yake zuwa babu wasita ta koyar ta koya, sai dai mutum ya karba daga Allah ta fuskar mala'ika, wannan ga annabawa ne kawai. To kuma mutum ka yadda da wannan, sai ka huta tare da sha'anin annabawa. Masu girman kai, masu makami, su suna ganin sun fi karfin wannan. Ta yaya za a ce wani yana zuwa da ilimin da su ba su da shi? Kuma dan me za a ce wai a cikin mutane baki ɗaya shi za a zaba a bashi? Ba mu ba, ba wani ba, ba wani ba. Wa qalu la nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, kamar mushrikai rigimar su kenan. Me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani ba akan wani mutum daga cikin alqaryon nan guda biyu mai girma, wato daga cikin mutanen Makka ko daga cikin mutanen Taif? A zabi wani babba irin mu a ce shi za a ba mu, sai a dauko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda yake duk da yake daga cikin babban gida yake, amma shi bai shahara da kasuwanci ba, bai shahara da kudi ba, bai shahara da waka ba, ya shahara da gaskiya da rukun amana, ya shahara da wannan da cewa dukkan wajen kowa karfaffe ne. To shine Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik, su suke raba rahmar ubangijinka. Allah shine ya san wanda ya dace da sakonsa ya sanya masa sakonsa. To in ka yadda cewa annabawa su Allah ya ba su wannan fifiko, ba da yawan aikin su ba, ba da yawan ilimin su ba, da zabi daga Allah, to shikenan ka huta, baka girman kai ba. To waɗansu girman kai ne yake damun su. Shi yasa sai annabi Nuhu ya ce musu, ko ku kuna mamaki ne cewa wa'azi shine wahayi kenan, sakon Allah an kira shi az-zikr, saboda abin da ya kunsa na gargadi da fadakarwa da da kuma ambato, wato daukakar mutanen da aka saukar da su. Domin az-zikr dai yana da wannan ma'ana, domin sakon annabawa ya kunshi gargadi na wa'azi, ya kunshi fadakarwa, kuma ya kunshi daukakar daraja ga wanda suka yi aiki da shi, suka karbe shi. Shi yasa yace kuna mamaki ambato ya zo muku daga ubangijinku, sai dangana ubangijin bai ce an ja'akum dhikrun min rabbi ba, bai ce ambato daga ubangijina ba, sai ce daga ubangijinku, dan su yadda akan cewar abin dan maslahar su ne, dan sakon dan su ne, dan su wa'azu ne, dan su samu daukakan ne. Ala rajulin minkum, ambaton nan ya zo muku akan harshen namiji daga cikinku. Wannan yana daga hujjar da mutane da ake kafawa da kan cewa annabawa maza ne baki ɗaya. Yace kuna mamaki cewa sako ya zo muku daga ubangijinku akan harshen mutum daga cikinku, domin ya muku gargadi, kuma domin ku samu takawa, kuma domin a jikanku aqibar dir alkhairunku ne, ku ya gargade ku, ku zamanto kun samu takawa, wanda yake sifa ce wanda yake dukkan mutanen kirki suna santa, mai tsantseni, mai tsoron Allah, sannan kuma samun rahama. Wannan shine rigimar waɗanda suke kafirce ma annabawa. Ta yaya za a yi a ce mutum ne zai zo musu da sako daga Allah? Wa ma mana annasa an yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula, ba abin da yake hana, ba abin da ya hana mutane su imani yayin da shari'a ta zo musu, face fadawa wasu ab'atha Allahu basharan rasula, yanzu Allah ya tayar da mutum ya zamanto shine manzo. Wato mutane so suke su ga mala'ika ya zo daga sama, yana cewa to ku yadda ga littafai daga Allah, kowa ya yi imani. Yayin da mala'ika ya zo, ila bushra yawma idin lil mujrimi, babu bishara ga mujrimai a wannan rana. Sai tabbas shikenan, ai in mala'ika ya zo shikenan, ka gani, ka ga hakika, ai babu zancen tuba, babu zancen imani. Ka ga mala'ika ko me ake sauraro, shikenan, sai hisabi kawai. To amma mutane rigimar su shine ta yaya za a yi a ce mutum ne za a aiko mana? To ai dan Allah ya sanya wannan ne, ya sanya mutum din ya zamanto shine mai sako, dan zuciyar mai zuciya rayayya ya zamanto ta bayyana daga zuciya matatta, zuciya wadda ta kunshi kyakkyawar aniya da alkhairi ta bayyana daga zuciya wadda take mummuna, domin shine ibtila'in, shine jarabawa. To sai suka ƙaryata shi, da suka kare tashi abin ya tsaya anan Allah madaukakin sarki sunansa ta gabata cewa idan mutane suka kare ta manzo to Allah madaukakin sarki zai intikami a gare su sai Allah ya tsirar da annabi Nuhu walladina ma'ahu da wanda suke tare da shi a cikin imani ba wanda suke tare da shi a gida daya ba domin akwai dan sa wanda yake yana tare da shi a gida daya shi Allah bai tsirar da shi ba saboda me saboda bai kasance inna yati innahu laysa min ahli baya wanda suke tare da kai a cikin imani shi bai tsira ba wanda suke tare da shi ai a cikin imani Allah yake kuma sai muka nutsar da waɗanda suka kare ta ayoyin mu wannan ayar ta kawo a dunkule nutsarwar da yaya aka nutsar da su fa akhadahumu tufan tufan ne ruwa wanda yake kwarara daga sama yake bubugowa daga ƙasa mai kwarara daga sama mai kukubowa daga ƙasa ya haɗiye su la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim haka annabi Nuhu yace babu wanda yake za a tsirar da shi a karin a bashi kariya daga al'amarin Allah a wannan rana sai wanda Allah ya ji kansu wanda Allah ya ji kansu kuma su ne kadai wanda suke tare da annabi Nuhu a cikin kwalkwalansa shi yasa Allah ya ce muka tsirar da shi da wanda suke tare da shi fil fulki a cikin kwalkwale kwalkwalan da yayi ake masa izgili ake cewa yau kuma an koma kafinta daga wa'azi an zama kafinta haka din suka wuce suna yi masa izgili yake in tasharu minna fa inna naskaru minkum kama tasharu in kun yi izgili da mu yanzu za mu zo mu izgili da ku kamar yadda kuke izgili sai ga su suna neman makama suna neman makuya sun rasa inda za su koma sai ga annabi Nuhu waye tajribihim fil mawjin kal jibali tana tafiya da su a cikin wato igiyar teku kamar dutse take tafiya Allah ya tsirar da su sannan Allah madaukakin sarki ya ce ma kasa ta tsotsa ruwanta ya ce ma sama ta daina zuwa sannan ita wannan kwalkwalan ta daidaita akan dutsen Judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimi aka ce nisa ya tabbata ga azzalimai aka halakar da su innahum kanu qauman amin Allah ya sifanta su cewa su mutane ne makati ba sa gani duk bayani an nuna musu amma makati ne Allah ya musu shamaki saboda haka kada ka zamanto cikin makati wanda ba su da basira Allah ya bada basira Allah ya bude mana zuciyarmu da zuciyar basira wanda za ta ga cikin alqur'ani da imani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk